This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar wato sadarwa ta internet a kodai shi kuke so wato akan voahausa.com. Assalamu alaikum, alaikum barkamu da wannan lokaci yau 21 ga watan Afrilun shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, wata ya kotun Misr ta yanke hukuncin daurin shekaru da yawa akan tsohon shugaban kasar Muhammad Morsi. A Koriya ta Kudu kuma Prime Minister wannan kasa ya canza murabus bayan da aka kama shi yana cin hanci, sannan mutane da dama kuma sun rasa rayukansu a wata sabuwar fashewar bom a Somalia.
To rahotanni daga Najeriya na cewa shugaban kasar Goodluck Jonathan ya cire Inspector General din yan sanda wato Suleiman Abba. Idan muka leƙa fagen siyasar kasar kuma, ko yaya masana ke kallon ta yin da gwamnati mai ci ta yi na miƙa mulki ranar 28 ga watan Mayu a maimakon 29?
Kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi gyara a sashi na 135 ya faɗi adadin shekaru da shugaban ƙasa zai yi a kan mulki.
To shin ina mafita ga ikirarin da wasu ke yi na cewa tsarin zaɓe na bai ɗaya da wasu ke kira saka iya haifar da matsala ga demokradiyyar Najeriya?
Su waɗanda suke da ilimin ya kasance sun yi jagoranci a kan tafiyan saboda waɗanda ba su shiga sahu ba a daidai sahunsu.
To bayan haka muna tafi da shirin noma tushen arziki, amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni.
To jama'a barkamu da wuni. Wata kotu ta ƙasar Masar a yau Talata ta yanke hukunci na ɗaurin shekaru har 20 akan gidan wato a gidan wakafi kan tsohon shugaban wannan ƙasar Muhammad Morsi. Saboda rawar da ta ce ya taka a kisan gilla da aka yi wasu masu zanga-zanga a shekarar 2012, ya dai tsallake marijiya a gujewa yanke masa hukuncin kisa bayan da kotun ta ce laifinsa shi da wasu mutane 12 'yan kungiyar Muslim Brotherhood ko kuma Ikhwanul Muslimin shi ne sun takura masu zanga-zanga kuma sun tada zaune tsaye, amma ba laifin sun yi kisan gilla ba, abin da ya sa ba yanke musu hukuncin kisan kenan ba. Wannan tazomar da aka yi a ƙarƙashin tsohon shugaban ta samu asali ne lokacin da magoya bayansa suka je suka auka masu zanga-zanga da suka taru a bakin harabar fadar shugaban ƙasa a wannan lokaci, suna ƙalubalantar wata dokar da shi Muhammad Morsi ɗin ya fito da ita da ke cewa wai ba wata kotun da ta isa ta ƙalubalanci duk wani ƙudurinsa da ya zartas. Shi dai Muhammad Morsi, wanda shi ne shugaban ƙasar Masar na farko da aka taɓa zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya, ya ɗare kan wannan karagar ne bayan cirin da al'ummar Masar suka yi har suka tumɓuke da ɗaɗɗin shugabansu na lokacin Hosni Mubarak. Sai dai kuma take-taken shi Morsi ɗin su ma sun janyo ɓullar kwamandan sojan ƙasar na wannan lokaci ɗin Abdul Fattah el-Sisi, wanda ya zo ya tumɓuke shi Morsi ɗin kuma a yau shi ne ma shugaban Masar ɗin.
To Prime Minister Koriya ta Kudu Lee Won-ku ya yi ta yin murabus bayan da aka kama shi dumu-dumu yana karɓar cin hanci. Daman an jima ana zargin Prime Minister da cewa ya karɓi rashawa daga hannun wani amshakin ɗan kasuwa wanda a farkon watan nan ya kashe kansa da kansa. To amma kafin ya halaka kansa ɗin, ɗan kasuwar mai suna Sun Wang-jong ya gaya wa kafafen watsa labarai cewa ya ba da cin hanci ga manyan ƙusoshin gwamnati da dama, cikinsu har da Prime Minister Mr. Lee. An dai sami gawar sun rataye ne a wata itaciya da ke birnin Seoul, kuma a cikin aljihunsa aka samu wata takarda da ke ɗauke da jerin sunayen wasu ƙusoshin gwamnati 8 da ya ce ya baiwa cin hanci.
To muna ba ku labaran duniya daga Washington. Akalla mutane 5 ne suka rasa rayukansu a cikin fashewar wani bom da ya tashi yau Talata a bakin gidan wani sarda wato gidan sayar da abinci da ke Mogadishu can babban birnin ƙasar ta Somalia. Wani wakilin gidan rediyo na muryar Amurka ya ce daga cikin wanda suka mutu akwai har da mata guda 2, hakan wani likita da ake kira Dr. Abdulkadir Abdulrahman shi ma ya gaya wa sashen Somaliyanci na nan VOA cewa akwai kuma mutane 6 wanda suka samu munanan raunuka, har ma ya ƙara da bayyana fargaba na cewa mai yiwuwa ne yawan matattunan zai ƙaru. har zuwa yanzu dai ba wata kungiyar da ta fito ta dauki alhakin kai harin nan. To amma galibi kungiyar Al-Shabab wace ta shaka irin wannan harin, harin ita ake kallon cewa ko yanzu ba ita ce.
Iran na kira da a tsakaita tsakazamin fadan da ake yi a kasar Yamal, inda ƴan tawayen Houthi suka kwace sassa da dama na kasar, inda kuma yanzu Saudi Arabia wace ke goyon bayan shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi ke jagorancin kai har-haren jiragen sama. A yau Talata ne shugaba Hassan Rouhani na Iran yake cewa tsai da fadan da shi da tattaunawa a tsakanin waɗanda abin ya shafa a kasar Yamal din da kuma kafa gwamnatin haɗin kai ta kasar ne kawai za su iya warware waɗannan matsaloli da ke fuskantar kasar. Sai dai a yau ma waɗannan har-haren jiragen sama da aka share makonni hudu ana kaiwa ana ci gaba da kai su kan sana babban birnin kasar wanda tun cikin watan Satumba ya fada hannun ƴan tawayen na Houthi.
To a ƙarshe hukumomin ƙasar Italiya sun ba da umarni a kama wasu mutane biyu daga cikin waɗanda suka tsira da rayukansu daga mummunan hatsarin jirgin jigilar ruwan nan da ya auku a ranar Lahadin da ta gabata, a bisa hujjar cewa ana tuhuma waɗannan mutane biyun da laifinsu moga ko fasa ƙaurin mutane. Tun jiya hukumomin suka fayyace cewa waɗanda aka ba da umarni a kama ɗin sun haɗa da shi kaftin ɗin jirgin wani ɗan ƙasar Tunisia da kuma wani mataimakinsa shi kuma ɗan ƙasar Sham wato Siriya. Hukumomi suka ce mutanen biyu dai su ne suke tukin jirgin lokacin da ya je kife ɗauke da mutane fiye da 900 a bakin gabar tekun Libya, kuma su biyun suna cikin mutane 27 da aka samu da ransu. Har hukumomi suka yi wa tambayoyi game da wannan hatsarin da ake cewa shi ne mafi muni da ya taɓa aukuwa a cikin tekun ta Mediterranean.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rahotanni daga Najeriya na cewa ɗazunnan shugaban ƙasar Goodluck Jonathan ya sallami Inspector General ɗin ƙasar wato Suleiman Abba. Aliyu Mustapha Sokoto ya nemi ƙarin bayani daga wakilin Umar Faruk da ke Abuja.
To yanzu ne dai Dr. Ruben Abati wato kakakin shugaban ƙasar Najeriya mai barin gado Goodluck Ebele Jonathan ya fidda wata ƴar taƙaitaccen sanarwar da ke nuna cewar shugaban ƙasa dai ya cire Sakwato General ɗan sandan Najeriya Suleiman Abba daga mukaminsa nan take, kuma aka nada Mr. Solomon Arafe a matsayin mai riko a wani lokaci shi ma nan take ba da wani ɓata lokaci ba. Wannan dai ga dukkan alamu bayani ne wanda ya zo da mamaki kwarai, ko da yake a ƙarshen makon nan an ɗan yi hasashen cewa irin hakan za ta faru da Suleiman Abba. Amma ga bincike na shi kan Suleiman Abban bai san an cire shi ba sai da ya gani a talabijin ko kuma a waɗansu kafofi na watsa labarai na Najeriya a yanzu, saboda jim kaɗan da aka ba da sanarwar na ɗan yi bincike a ofishinsa inda jami'ansa na kusa-kusa suke ganin cewa bai ma san da magana ba, su ma ba su sani ba. Amma daga bisani na ƙara tabbatar da sun samu bayanin daga baya shi ma ba lallai ne wai an aiko mashi da wasiƙa cirewa ba kamar dai a kafofin watsa labarai ya gani kai tsaye.
Umar, an faɗi dalilin cire shi?
To sanar wannan ba ta faɗi dalilin da ya sa aka cire shi ba, musamman ganin cewa wannan gwamnati dai ita ce ta naɗa shi kusan ƙasa da shekara ɗaya, kuma gwamnatin da ya rage mata sauran wata ɗaya ita ma ta sauka ta yi wannan girgiza mai muhimmanci ga tsare-tsaren mulki na ƙasa. Abin ya zo da mamaki, watakila akwai wata kullalla dai tsakanin shi da shugaban ƙasar, abin da ya sa aka ɗauki irin wannan mataki a kan shi wanda kamar shi ne irinsa na farko da aka samu cewa gwamnati na karewa kuma ta cire wani muhimmin mukami wanda bai yi ko shekara ɗaya ba akan kujerarsa aka cire shi.
Umar, akwai wasu rahotanni kwanan baya da suka nuna cewa gwamnatin Jonathan bata ji daɗin ganin shi spitin ƴan sanda na Najeriya a wurin ba da takardar shaidar cin zaɓe ta Janar Muhammadu Buhari ba. Kana ji wannan watakila ko yana da alaƙa da wannan al'amari?
To gaskiya na yi wannan tambaya ga waɗansu jami'ansa amma ba su ba da takamaiman bayani dangane da haka ba. Amma yanzu bayanin da ke zagawa a cikin ƙasa shi ne akwai wata mu'amala da fadar gwamnati ta lura tana gudana tsakanin sabon shugaban ƙasar da aka zaɓa Janar Muhammadu Buhari da shi Suleiman Abba, wanda ya sanya gwamnati watakila take kulle da shi cewar tuni har ya fara canza sheƙa ta nuna girmamawa ko ladabi ko ɗa'a ga irin shugabancin da ake ciki a yanzu, kamar dai ana zargin ya fara kamun kafa ne ya ci gaba da kasancewa a kujerarsa ganin irin abubuwa da haƙin da 'yan jam'iyyar APC suke da shi dangane da waɗansu abubuwa da ya musu wanda ake ganin cewa ya saba ƙa'idojin aikinsa na sakwato jiran da 'yan sanda.
To mun gode Malam Umar, sai mun samu ƙarin bayani game da wannan a nan gaba.
To madalla. To yanzu dai muna Najeriya ne, inda 'yan kwanakin da suka gabata ne gwamnati mai ci ta yi wa gwamnati mai jiran gado ta yi miƙa mulki a ranar 28 ga watan Mayu mai zuwa, a maimakon ranar 29 ga watan na Mayu kamar yadda aka saba. To kuma me kundin tsarin mulkin ƙasa ya ce game da batun miƙa mulki? Barista Shu'aibu Abdullahi Ɗanwanka na cibiyar ilimi da bincike mai zurfi a majalisar ƙasa ta tarayya ya yi mana ƙarin haske.
Kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara a sashi na 135 ya faɗi adadin shekaru da shugaban ƙasa zai yi akan mulki. Ranar da ake wannan bikin rantsuwar sabon shugaban ƙasa ita ce 29 ga watan Mayu na shekara 4 da shugaban ƙasa ya akan mulki. Da haka tun da 29 ne ranar da ake wannan biki ake kuma wannan rantsuwa, kuma ita ce ranar da sabon shugaban ƙasa yake hawa gado tsohon shugaban ƙasa kuma ya bar mulki. To ya fi kyau a kundin, kamar yadda kundin tsarin mulkin ya nuna, a yi a wannan ranar, don sai in ya rantsar da shi ne wancan da yake kan gado kuma ya sauka da ya kan mulki.
Wato
kafin wannan rana kuma ba za a yi rantsuwar ba.
Wato kamar na fahimce ka, idan aka yi yadda su bangaren PDP ke so a yi, wato sun kauce wa kundin tsarin mulkin ƙasa kenan.
Kwarai da aniya, domin daga kamar yadda na faɗa daga farko, daga 1999 ranar 29 ne ake wannan bikin rantsuwar sabon shugaban ƙasa. Saboda haka in an yi ranar 28 to har yanzu shi shugaban ƙasa da yake kai Jonathan kenan, har yanzu shi ne shugaban ƙasa ranar 28 ga watan ne. Sai ranar 29 ga wata in kuma an rantsar da wancan sabon shugaban ƙasa, a lokacin shi kuma ya bar gado, wannan kuma ya hau.
Wasu za su kalli lamarin ta fuskar cewa tunda dama ita jam'iyyar ta APC na ta kokarin ta karɓi mulki hakan kaman wani ƙarin kwana ɗaya ne kan wa'adinta na shekaru huɗu da za ta yi.
Duk da cewa jam'iyyar APC tana Allah ta karɓi mulki, kuma Allah ya sa aka dace an yi zaɓe lafiya an gama lafiya kuma jam'iyyar ta yi nasara, to wannan kwana ɗayan wani abu ne wanda zai iya jawo matsala ga ƙasa, domin kundin tsarin mulki bai ba da tanadin cewa a dawo da shi ƙasa da yadda aka sani ba. Kuma a wannan ranar da ake so a bayar ɗin, har yanzu Dr. Goodluck Ebele Jonathan shi ne shugaban ƙasa a ranar 28 ɗin.
Barista, baka ganin su bangaren PDP duk suna sane da wannan tanadi da kundin tsarin mulkin ƙasar yayi, amma duk da haka suka ce za su ba da mulkin kafin 29 ga watan na Mayu?
Ba mamaki suna da sanin wannan abun, wanda zai wahala ma a ce ba masaniya ɗin, amma sanin abu kuma daban, kuma aiki da shi daban. Sai dai abin da kawai ba mu sani ba yanzu shi ne me ya jawo hakan, ko me yasa ake buƙatar a gaggauta ba da mulkin kafin cikon kwana ɗayan, kamar yadda aka fara shekaru 16 suka wuce, shi ne abin da ba mu sani ba. Amma dai ko da mun san dalilin kuma mu san dalilin ba, abin da ya fi kyau kuma ya fi dacewa a yi shi ne abu doka. Kuma tun da bayan aka fara ba, tun daga 1999 ake wannan, wanda dalilin zai sa yanzu a gaggauta a bar abin da aka saba yi ɗin ba, wanda shi ya fi muwafaƙa da kundin tsarin mulkin, ai wani abu daban wanda kundin tsarin mulkin bai tanadi a kansa ba.
Tuma da lasa mu ce a gaida barista Shu'aibu Abdullahi Ɗanwanka. To yayin da sabuwar gwamnati a matakin tarayya da kuma jihohi ke haramar karɓar ragaman mulki, har yanzu masana na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da illar zaben SAC, inda tuni wasu suka fara nadama musamman ma a zaben kujerun majalisun dokoki. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Bisa ga dukkan alamu zaben wannan shekara ta 2015 zabe ne fa da ya kawo sauyi a fagen siyasar Najeriya domin ko ba ga kayan da jam'iyyar Hamayya ta yi wa jam'iyyar da ke mulki wato PDP wani batu kuma da ba za a mance ba shine ma batun guguwar sauyin Buhari guguwar sauyin ne da ta kawo batun zaben sakamako wato daga sama har ƙasa jam'iyya guda lamarin da manazarta hakan siyasa ke ganin akwai abun dubawa ga mutane irin su Malam Muhammad Ismail da David Molomo da kuma Malam Umar Bakano na maganin guguwar sauyin na da nata matsalar
to ba shakka kam gaskiya wannan guguwar ta taso ta kawo mutane kala-kala ta kawo masu ilimi da marasa ilimi sai dai mu ce Allah ya kiyaye
me kake nufi da Allah ya kiyaye
eh to mutanen da aka dauko wasu akasarin su ma ba su san daman su da hagun su ba
amma kuma suka ci zabe
eh to wannan shine ai ake shine effect din wannan guguwar ta taso da yake an ce canji
kana ga wani irin zubi za a tafi da za a yi
eh to yanzu sai dai ai abun nan su wanda suke da ilimin ya kasance sun yi jagoranci akan tafiyan saboda waanda ba su shiga sahu ba a daidai tahun su
eh ka san abinda demokradiya ta gada shine a yawan mutane da suke bayan ka to akwai mutane da yawa a bayan General Buhari kuma mutanen nan akwai wanda ma da ko tuntunin masu yin rawan gani akwai wayansu kuma ba su yi rawan gani ba sai suna duba cewa to tunda yake shi general ya zai ya tara jama'a sai kai sai su ma suna ganin cewa yi su ma sun ci zaɓe.
Wajen kamar me haka ke nuna wa kenan domin wasu suna ganin kan cewa ba za a yi dana za a yi kukan zaɓen da aka yi.
Ba za a yi kuka amma wayannan ma za su yi koyo yi domin ka san su a garwaye ne za a zama ana bin gwamnatin ai.
Tafiyar nan ta bana kam gaskiya abun dubawa ne. Saboda ka san guguwar canjin nan da ta zo yadda ka san an yi wahayi sak din nan da ya faɗa duk inda ka je kam ƙuri'a APC ta gani so dole ne za a samu matsaloli ta cikin waɗanda aka zaɓa saboda wani ma bai ma san me ma zai kai shi ba amma guguwa ta kai shi so kaga dole akwai matsala dole sai in a hankali ana sabunta sannan za su zo sai su mike
ba gani kamar cewa wannan ka iya sawa a yi dana sanin zaɓen da aka yi
eh to dana sanin dama a rayuwa ya zama kamar jazamin ne dole ne kuma ta wannan ne za a gane ciki in ya zama kuskure gaba sai a gyara
kuma da menene dai an fa zaɓi wanda za a zaɓan to amma ko shin ma wanda fata jama'a ke da shi
ka san dai a Najeriya yanzu abin da yake damun ɗan ƙasa musamman a nan arewa shine maganar tsaro sannan akwai kuma maganar talauci da wuta hanya da dai sauransu ya kamata a taimai da hankali a kai
da farko dai wanda aka zaba ya kamata su waiwaya su ga abin da ya dami jama'a ina aka fito me yasa kuma jama'a suka zabe su kai su maimaita kuskuren da jam'iyyar PDP ta yi su mai da gwamnatin ya zamana sun kula da abin da zai tallafa wa rayuwar jama'a ta nan musamman talakawa talakawa ya gari ya samu ɗansa zai je makaranta ya samu tsaro mata ya je asibiti da makamantansu idan suka yi haka insha Allah in Allah ya yarda ba su matsala ba
ta alaji kana gani wanda aka zaba za su cika alƙawarin da suka yi kuwa
a wannan kuma ya rage gare su mu dai tunda wannan karon kuriyar mu ta yi amfani abinda muka zaba shi aka ba mu alhamdulillah sauran kuma ya rage gare su kun ba su yi ba saga sakamako daga wajen mu
ba kwana daman zaben da kuka yi
a ya zami na dama tunda abinda muka zaba shi aka ba mu
Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Amshin waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba.
To har yanzu dai kuna tare ne da Sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 11 ne da kusan minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saki saduwa da ku da wannan maraicen talata da fatan kuna cikin koshin lahiya to yau mun kawo ƙarshen shirin da Mahmud Ibrahim Kori ya hada mana a kwanakin baya can da ya halarci ranar manoman da kamfanin Sinjanta da kungiyar Promcom mai ƙarfi suka shirya a Bagoi jihar Kano kun ji tattaunawar Mahmud Ibrahim Kori da manoma maza da mata da jami'an kamfanin Sinjanta da na kungiyar Promcom mai ƙarfi In kun tuna da hwanin harkon shirin, Malam Abdulrahman Dan Baba, mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai ƙarfi ne ya mana bayani da ƙarin haske akan ma'anar ranar manoma da makasudin shirya ranar ta manoma. To haka kuma a yau, da Malam Abdulrahman dan baba za mu rihe wannan shirin. Yayi ma manoma albishirin wasu sabbin irrai kuma yayi kira ga manoma musu hadan so kanku. To amma kahin nan Malam Abdulrahman dan baba ya hwara ne da amsa tambayar da Mahmud Ibrahim Kuriye mishi game da kukan tsadar kayayyakin kamfanin Sinjanta da manoma ke yi musamman ma masu karamin karfi.
Duk abu mai inganci ba za ka same shi a raba-raba ba haka saboda yana amfani maimakon a misali zan baka misalin yawancin magungunan feshi yanzu da manomi sai ya amfani da lita 4 zuwa 5 kafin ya samu biyan bukata in ya samu kenan in ya sai irin waɗannan lita 1 zai ishe shi aiki kaga ya siya da tsada lita 1 amma kuma yayi tsimin maimakon lita 3 saura da zai sa saboda haka mun yi la'akari da wannan kuma ba wannan kamfani shawara manoman mu yawanci masu karamin karfi ne kilan aka ce lita guda 1,500 ne wani bai da 1,500 da zai siya so yanzu haka Sinjanta albishirin da muke manoma shine suna nan suna kokarin su ga cewa sun yi kaman yanda aka yi kanana yanzu aka ga taki mai kilo 10 da mai kilo 1 mai karamin karfi ya siya kuma kila iya gonan shi kenan to su ma masu wadannan magunguna sun sha alwashin cewa za su kawo fakiti wanda yake in ka bare iyaka goyo kila gonan manomin nan goyon goren feshi guda ɗaya ya ishe shi to in aka wo magani wanda yake sai dai ya je gonan ya zuba ruwa sai ya kwaye daidai adadin wannan goren shi zai zuba a ciki ya biya mishi bukata kaga kuɗin zai ragu to ana da wannan buri insha Allah
kai maganar noman rani har ma kake maganar batun sabon iri na tumatur yaya batun yake a wannan bangaren ya yanayin shi wannan tumatur yake
wato wannan kamfani kamar da ga muka sune na uku a ingantattun iraruwa a duniya sun shigo da iraruwan tumatur kala-kala akwai guda biyu muhimmai ɗaya ana ce mishi chibli amma shi wannan ya fi tasiri ga in za a sarrafa ni a kamfani kamar yanzu wannan kamfani na Dangote da yake neman ya fara aiki a nan Kadawa to irin wannan tumatur za su nema adadin yawancin abin da ake samu yanzu haka a gonakin manoma baya wuce ton 4 da wuya ka ga manomi ya samu ton 10 a hekta ɗaya na tumatur wannan tumatur yana bada ton 50 zuwa ton 60 akwai wani da ake kiran shi kilele shi wannan za ka iya ka ajiye shi sati biyu ba tare da yayi ruwa ba ya narke ba kuma ba tare da ka sa shi a freeze ba saboda haka in baka samu kasuwa ba cikin sati biyu tumatur ɗinka nan lafiya lau in ka samu kasuwa ka siyar in ma ba za ka siyar ba ne za ka iya narkawa kai abin da kai miya da shi ciki lafiya baka lafiya za a gwada shi akwai tattasai manya akwai waɗanda ake kira Lafayette wanda yake shi ma yana nan yana da inganci za a kawo shi za a jarraba shi a cikin wannan akwai kabeji wanda shi ma akwai gloria yawanci wasu har sun fara kwaikwayon wannan kabeji saboda an ga manoma suna san shi yana da inganci duk za a kawo su a cikin wannan damin saboda haka waɗannan guda uku tumatur ɗin nan kala biyu da tattasai ɗin nan kala ɗaya da kabeji kala ɗaya shi ma shi za a gwada a waɗannan wurare da za mu noman rani a jihar Kano da kuma jihar Katsina da kuma inda za mu faɗaɗa insha Allah.
Batu na ƙarshe da za mu yi magana da kai shi ne kuna koyawa manoma dabarun noma na zamani misali za a iya cewa a dunkule. Abin nan ya kunshi amfani da sinadarai na abin da ake cewa chemicals da sauransu. Wai ko kuna nusar da su yadda ya kamata su dinga amfani da waɗannan sinadarai ta la'akari da haɗarinsu ga lafiyarsu bil'adama misali?
Na gode da wannan tambaya. Wato makasudin da ya sa ma Propcom mai ƙarfi ta yadda ta yi aiki da kamfanin Sinjanta kenan. Duk wani taro da za mu yi sai mun yi ma mutane tambihi a wannan. Saboda haka muna yin wannan tambihi ga manoma.
Kana da sako na musamman ga manoma musamman waɗanda ba su san ma me kuke yi ba?
Sako na ga manoma shine wannan kamfani da muke hudda da su mu Propcom mai ƙarfi muna jawo hankalin su duk inda suka ji za a yi wannan taro da ya kunshi waɗannan dabaru da muke koyarwa to su kokari su halarta saboda gaskiya wannan kamfani ta zo musu da alheri hanyoyi na dabarun noma wanda zai kai ga bunƙasa noman su sannan in noman ya bunƙasa kamfanin nan ta yi tana da za ta hada su da kasuwa inda za a siya amfanin su da daraja to ba karamin alfanu ne ya zo musu da shi ba kuma duk lokacin da suka tashi siyan kayayyakin cefanen gonan su nemi shawarwarin malaman gona za su gaya musu ainihin ingantattun magunguna da za su siya abun bakin ciki shine manoma ya kamata su lura cewa arha bata ado manoman mu suna bin arha in suka ga magani wannan aka ce musu 1,500 ne wannan kuma 700 ne sai su je su siya na 700 din nan karkenta sai su ƙara dawowa sun siya sun yi feshi amma bukata bibiya ba kuma duk abin da zaka yi amfani da shi ka tabbatar cewa kana da ilimin yanda zaka yi amfani da shi in ba haka ba za a samu biyan bukata ba noma din riba yanzu ake yi ba noma saboda gado ba, da fatan cewa manoma za su amfana da wannan abu.
To amin Malam Abdul dan Baba, da fatan manoma sun amfana da wannan shiri kuma sun karu da bayanan da suka ji. Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan, sai kuma rana ya tau da izinin Allah ku ji wani sabo. Yanzu a madadin Malam Abdulrahman dan Baba, jami'i mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai ƙarfi, da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kwari, da duka manoman da ya tattauna da su, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti, ni ce taku Halima Jumrau. Ke muku hatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe da izinin Allah. Ku huta lahiya.
Kuma da yanzu kuma ga Ibrahim Jarmai da ra'ayoyi masu sauraro.
Yau za mu fara ne da sakon Sada Sa'ida Daura da Ali Jamaika Magari yake tari, wanda suka ce salamu alaikum muryar Amurka. Muna kira ga gwamnatin Niger da ya kamata ku gaggauta daukar matakin magance wannan matsalar da ake fuskanta ta karancin cimaka, wanda take barazana ga al'ummar Niger. Don ba karamar matsala bace ganin yadda muke tankarar damuna. Da haka sai ku gaggauta sauke nauyin da ya rataya a wuyanku na kula da jama'ar ku. Ba yawance ce ku ce na siyasa ba. Sai ku sakon garba na hali kan ba, inda yake salamu alaikum muryar Amurka. A yau ina kira ga shugabannin Afirka, ya kamata su dinga taimakawa al'ummar su da ayyukan yi da ba su ingantaccen tsaro domin hana su yawace-yawace zuwa wasu kasashe domin cirani. Shi kuma Malam Angu malamin makaranta da Sani mai langilange ya wuce shawara suka yi, muna kira ga hukumar zabe ta kasar Najeriya da ta kwatanta gaskiya da adalci a zaben jihar Taraba da kuma jihar Imo, wanda za a yi ran 25 ga watan 4, sannan ta bada sakamakon zabe na gaskiya don kaucewa duk wani rigingimu da ke iya zama kadangaren bakin tulu. Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku mika min kira ga iyayenmu mata, gaskiya ya kamata su kula da wuta sosai lokacin girki, domin wallahi muna cikin wani yanayi na iska da hazo. Da fatan kira na ya kai gare ku, wasika daga Ciroma mai turare, Dumje, Jamhuriyar Niger. Shi kuma garba na halikan ba cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga hukumar zabe, don Allah idan za a yi zaben kananan hukumomi, ya kamata a yi amfani da card reader, domin ta haka ne kawai za a kauce wa wani magudi daga gwamnatocin jihohi. Da ƙarshe sai sakon Ali Usman Takalafiya da sarkin samarin Ambursa Alhaji Umar Suleiman, inda suka ce matakin gudanar da zanga-zangar da wasu dubban mutane suka yi a Afirka ta Kudu domin nuna bacin rai kan harin da ake kai wa baki ya yi daidai kuma ya zo a lokacin da ya kamata.
Kuma da Allah, kafin mu karkare shirin baki daya ga Aliyu Mustapha Sokoto da takaitaccen labaran duniya.
To Mahmud, wata kotu a kasar Masar yau ta yanke hukuncin daurin shekaru har 20 a gidan wakafi kan tsohon shugaban kasar Muhammad Mursi, saboda rawar da ta ce ya taka a kisan gillar da aka yi su masu zanga-zanga a shekarar 2012, sai dai ya tsallake rijiya da baya ba yanke mishi hukuncin kisan ba, saboda kotun ta ce shi da wasu mutane kamar guda 12 'yan Ikhwan Muslimin, wato sun tada zaune tsaye ne kawai, kuma sun takura masu zanga-zanga amma ba su suka yi kisan gillar din ba. Mun kawo muku kuma rahoton cewa Prime Minister Koriya ta Kudu Lee Won-ku ya yi tunzai murabus bayan da aka kama shi dumu-dumu yana karɓar cin hanci. Daman dai an jima ana zargin Prime Minister da cewa karɓar rasha daga hannun wani hamshaƙin ɗan kasuwa, wanda a farkon wannan watan ya kashe kansa kuma a cikin aljihunsa, aka samu wata takarda da ta ɗauke da jerin sunayen mutanen da ya baiwa cin hanci ɗin.
Kuma da Allah, masu sauraronmu a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma cin anjima da daddare za mu sake dawowa da wani sabon shiri, inda za mu so mu ji ra'ayinku game da cire Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya da aka yi a yau, wato Suleiman Abba kenan. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ta kuma ba da umarni da injiniyanmu ne wato Mr. Keith Home. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.